نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليتا تبتع جعل مدوغة كنسركي ميكوى ميكوى مي ودتكني مسا دغان الدامسا يساك باما دامان هلتوا ونواجه ميتارن البركة ومنشي دبر تفسيرن آيين القرآن ميجرما أولنا الرانا ta goma sha takwas da watan Ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da 7 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Tsira da mintin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah صلى الله تعالى عليه وآله وسلم da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alqiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka bi idnillahi ta'ala zamu ci gaba da tafsirin ayoyin alqur'ani mai girma daga inda muka datsa aya a jiya cikin surat Yusuf. فإن الله تبارك وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun ajiya mun yi bayanin yadda suka rarrashi mahaifansu har ya yadda su tafi da nabiyullah yusuf alayhi salatu wassalam kuma a yayin da suka nemi ya amince da su ya aiko Yusuf alaihi salatu wassalam su tafi tare da shi da su ya nuna tsoransa akan kar dabba ta kashe shi ba su sani ba suka ce ai su suna da yawa menene amfanin yawansu idan kuwa suka fita da Yusuf wani abu ya same shi wannan tsoron da kake nunawa ya auku a kansa ai sun zama hasararru kenan mai amfanin yawansu da karfinsu sai ya yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi ayayin da suka tafi da shi nabiyullah Yusuf alaihi salatu wassalam kuma suka hadu bakinsu ya hadu suka hada shawara akan cewa za su jefa shi a cikin rijiya ay fi ta'ri bi'rin muzlim a cikin rijiya mai duhu rijiya mai zurfi mai duhu za su jefa shi a ciki wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun sai muka yi wahayi ga nabiyullahi Yusuf alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya mai rantsuwa a cikin wahayin da ya ga nabiyullahi Yusuf ya faɗa wa annabinsa yace wallahi zaka ba su labarin wannan makircin da suka hada maka zaka ba su labarin wannan makircin wa hum la yash'urun alhali su ba za su kasance ba su cikin hali na sani a lokacin da zaka ba su wannan labarin ma'ana abin zai zo masu a bazata domin a yanayin da zai ba su labarin su san tunaninsu sun sayar da shi a matsayin bawa an manta da labarinsa ya manta da gida shi ma ya haƙura mai zai iya yiwuwa ma ya mutu yana da rai sai ga shi kwatsam sai su ji kansu a hannunsa a halin da ma yake da mulki da kuma ta cewa a kasar da suka shiga wanda da zai ba da umarnin a yi aikata wani abu a gare su za a yi wutar Allah yake zaka ba su labari wallahi zaka ba su labari maluma suka ce wannan maganar na cewa latunabbi annahum bi amrihim hada cewa an yi wa nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam wannan wahayin ne bayan sun jefa shi ya fado a cikin rijiya bayan ya fado a cikin rijiya aka ce akwai wani dutse a tsakiyar rijiyar nan ne nabiyullah Yusuf ya tsaya yana cikin wannan nahari na fargaba da tsoro domin yana karamin yaro na fargaba da tsoro Allah tabaraka wa ta'ala sai ya mai wannan wahayin da yake kwantar da hankalinsa. Ya bai wannan wahayin da yake kwantar da hankalinsa, Nabiyullahi mala'ika Jibril ya mai wannan wahayi, yake mai albishir da cewa ai wannan halin, innahu uhiya ila Yusuf fi dhalika al-hali dayyiq taqriban li qalbihi wa tathbitan lahu. A cikin wannan halin da yake nan matsi, sai aka mai wannan wahayi. Kaga idan aka ce zaka ba su labarin wannan abin da suka aikata da kai, kenan zaka kubuta daga wannan kenan. Zaka kubuta daga wannan kenan. Shi yasa muka faɗi cewa duk mutumin da Allah ya tanadi wani alhaili a gare shi, a lokacin da muka yi bayanin cewa wanda ɗaya daga cikin su yake la taqtulu Yusuf, kar ku kashe shi, sai ya kawo shawarar jefa shi a rijiya ko a kai shi wata ƙasa mai nisa a aje shi, a tuntun da yaro ne bai da dabara da wayon da zai dawo gida. Allah ba zai bari su halakar da shi ba, domin manzo ne na Allah, Allah zai mai wahayi. Da haka yana shiga wannan yanayin, aka mai wannan bisharan domin tafiban li qalbihi wa tathbitan lahu, domin a tabbatar da shi kuma a tauce mai wato bacin cikin halin da ya tsinci kansa a ciki. Yace innaka la tahzan mimma anta fi fa inna laka min zalika farajan wa makhrajan hasan, cewa karka shiga hali na kuncin zuciya da damuwa game da wannan halin da suka jefa ka a cikin ina, a cikin rijiya mai duhu, domin lallai Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo maka mafita mai kyau. Wa sayansuruka Allahu alayhi, kuma Allah zai baka nasara a kansu. Wa yu'lik wa yarfa'u darajatak, zai daga ka kuma zai daga darajarka. Wa satukhbiruhum bima fa'alu ma'aka min hadha sarih, kuma zaka zunji kanka a wani matsayin da zaka ba su labarin wannan abin da suka aikata, sai abin ya zama masa, shi yasa yake wa hum la yash'urun, domin abin zai zama masa da ba su ma zaton Annabi Yusuf yana da rai, balle a ce shi ne a kan kujeran mulkin nan, kuma shi ne zai ba su labarin abin da suka menene suka aikata. Allah tabaraka wa ta'ala yace waja'u abahum
isha'an yabkun, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina فَأَكَلَهُ الذِّيبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون, سيسجد زوجة ما يفنسوا da nisha suna kuka. Kaga tunda su sun san abin da suka shirya, sun san wace irin muhawara suka yi da mahaifinsu kafin ya yadda su fita da wannan yaron, yanzu sun riga sun je sun aiwatar da abin da zuciyarsu ta raya musu, yanzu sun dawo. To yanzu suna buƙatar su yi dramatizing ɗin sinariyo ɗin da zai sa a yadda da labarin da za su bayar. Sun dawo da daddare yabkun, suna kuka. qalu suka ce ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'b ya kai baban mu mun tafi muna wasan rigerige istiba muka bar yusuf tare da kayan mu inda mata'ina a wajen kayan mu fa akalahu dhi'b domin haka tunda mu mun tafi wasa mun bar shi da kaya wannan dabbar da take tsoro wannan jarkaci din ita ta cinye Yusuf wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kuma mu da ma mun san ba za ka yi ta da mu ba koda mun kasance masu gaskiya kaga by necessary implication ba mai ne ba ba masu gaskiya bane ba masu gaskiya bane koda mun kasance masu gaskiya ba za ka yadda da mu ba kaga shine bayanin da muka yi jiya cewa idan kana shakkan wani kana shakkan mutum a cikin wata mu'amala da ta hada ku cewa zai iya cutar da kai ta hanyar kaza da kaza da kaza da kaza to karka bashi khliyu na hujjar da zai kafa maka bayan ya cutar da kai domin babansu ne ya fara cewa ina jin tsoron jarkaci ya cinye shi yanzu kuma da suka dawo suka ce wannan tsoron dai wannan dabban dai da ka ambata cewa kana jin tsoron ta cinye yaron shi din dai ya cinye shi shi yasa maluma suka ce kuka bai na ban cewa wanda yake kuka yana da gaskiya kaga dukkansu ba suka dawo suna ne suna kuka don haka kuka ba dalili bane akan menene akan gaskiya shi yasa alkalai irin wayannan abubuwan irin training da ake wa alkalai irin wayannan abubuwan kwata kwata ba sa movement din su shi yasa idan kana alkali zai yi wa mutum yazo a kawo shi gaban a kawo shi kotu an yanke masa hannu jini na zuba yana kuka kai kuma ba a san ta yi gaggawan kai wane ne aikata wannan me yayi har aka ji mai irin wannan raunin zai iya yiwa bashi ya kashe zai iya ya kashe mutane 12 kafin a yi mai wannan dan haka babu gaggawa wannan abin kar ya taba ka wai ko kuwa an taho hannunsa a yanke kuma an taho da kan mutum daya ana an abin nan an cire kan mutum daya a rike shikenan sai ka rube ka bincika menene gaskiya kuma menene hujja domin mafi yawan lokuta abin da kake gani a zahiri idan aka bi tsarin da ake bi a shari'a domin tabbatar da laifi sai ka zo ka ga aka san hakan duk da cewa zahiri za a ce ai wani ne ya saci kuɗin misali alhali kai baka san ta yaya kuɗin ya zo hannunsa ba zai iya ba ta hanyar saka ba ne akwai a turkul hukumiyya fi siyasati shar'iyya na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala inda yayi bayanin yadda ake hukunci da alkalanci da kuma a salo daban-daban da ake dogaro da su wajen yin hukunci ba shi ke nan idan kawai an tuhumi wani an ce wani ya yi kaza shi ke nan sai a tafi a kan ya aikata hakan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da za a bar mutane a kan da'awarsu yake ladda'a unasun amwala qaumin wa dima'ahum da za a bar mutane da da'awarsu kawai yake da shi kenan kana zaune ka faka motar ka a kofar gidanka wani zai ce motar nan ta wace da kawai idan mutum yayi da'awa shikenan abin da yayi da'awa din za ya daka ne yake da wayansu mutane sun yi da'awar dukiyoyin mutane da kuma jinin mutane kamar irin abin da ake yi yanzu akan filaye ni nayi case din wata mata da nayi representing ɗinta masu shigan filayen mutane din nan masu zalimtar mutane ba su da alaka da fili kawai su zo shiga inda cewa wannan zanabar yana daga cikin zanabar da kafin a fara mutane lissafi ranar tashin alkiyama masu irin wannan satan filaye kwatan filayen nan su manzon Allah musamman ya ambace su za su kasance cikin wani irin hali ne da daban kafin a fara lissafi kafin a fara lissafi Allah zai fara azabtar da su domin filin da mutum ya sata a duniya za a haka wato kasar har zuwa kasa ta bakwai sai a daura mai a nada mai a wuyarsa da shi ne dinga yawo ranar tashin alkiyama to mutumin nan da ya saki hattoci wanda ba za a kidda ba fa ya za a yi kenan ya za ka tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama kaga akwai matsala kenan ni na yi shari'ar matar da mijinta ya rasu ya bar ta da 'ya'yanta suna zaune a cikin wani ɗan karamin gini da aka yi a fili da aka yi wa fence ba an yi wa filin fence kuma filin na da gate amma waje wani gefe ɗaya ne kawai aka ɗan gina wanda ake zaune akwai babban fili a cikin gidan kawai tana zaune aka shigo da kifan yashi a cikin gate ɗin aka buɗe gate ɗin aka shigo da kifan yashi aka zuba take yaya ku me wannan yakin kuma daga ina suka ce filinmu ne za mu gina a wannan barawo da har da wannan renin hankalin ya yawa kawai sun hango mace ce kuma babuwa ba mijinta tana da rauni wannan yana faruwa sa'annan wannan cikin abubuwan da suka shafi haƙƙin mutane ke haƙƙin mutane dole sai an kawo shaidu sai an tabbatar da makamancin haka cikin abin da ya shafi jini Ibn al-Qayyim ya kawo labarin wani mutumin da mahauci ne yana aikin ya yanka saniya yana fiɗawa yana sayar da kayansa na mahauta ga jini a jikinsa ga jini a wukarsa irin mutum yana aiki fitsari ya matsai shi din nan ban ji yayi ba to yana can yana aiki da fitsarin ya matsai shi kawai sai ya tashi yayi hu ya shiga irin kaman kango haka domin ya je ne yana shigan wajen sai ya ga gawa a cikin jini shi kuma ya fito bai ajiye wukan ba kuma bai bar wajen fidin ya tawo da wukarsa ne yana shigan wajen sai ya ga gawa a cikin jini jina-jina shi kuma gaji tsaye da jini da wuka a zamanin Imamu Ali radiyallahu ta'ala anhu wallahu a lokacin kuma an riga wayansu mutane sun riga sun ga gawan sun je sun faɗa wa imam cewa akwai wani mutum da aka kashe shi a waje kaza fa shi kuma limamin ya tayar da masu bincike su je su bincika me ke faruwa a wajen zuwan masu binciken ya dace da lokacin da wannan mahaucin ya shiga wajen da wukar sa hannu aka ce kai ka kashe shi yace eh to in kai ne mai binciken in yace a'a za ka yadda za ka yadda ba wala Allah a shekarar da na karanta wannan littafin sai na fara tunanin wisdom da ke cikin a murder cases din kisa a tsarin abin nan criminal trials din Nigeria idan mutum aka ana tuhumarsa da kisa in aka saka shi a witness box aka karanto mai charges ɗinsa aka ce mai are you guilty or not in ya ce I am guilty in ya yarda da cewa ni na yi kisa alkali zai rubuta mai cewa ne not guilty ya haka tsarin yake ya faɗa ya ce shi is guilty shi ya yi kisa alkali zai rubuta mai cewa not guilty on record zai discountenance din abin da ya furta din za rubuta mai not guilty a cases din da suka shafi ne kisa idan aka rubuta mai not guilty su prosecutors sai su zo su kawo dalilan su wanda bai da alaka da maganar da ya faɗi cewa I'm guilty sai su zo su kawo dalilan su na tabbatar da cewa wannan din da ke tsaye din nan shine yayi kisa idan al-kotu ta gamsu da dalilan yaga alakar dalilan da wannan mutumin ya kasance a wajen an ga kaza an yi ai ya tura wa mutumin message cewa zan zo kuma zan kace ka kuma sun yi kaza da shi kuma an ganshi ya shiga gidan kuma kaza kaza aka kawo dalilai da dukkan su with mathematical precision suna nuna wannan mutumin ne sannan alkali zai bai hukunci amma ba zai dogaro ga maganar sa da ya ce wai he is guilty ba to a zamanin Imam Ali aka kawo mutumin nan yace shi ya kisa a shari'a kuma idan mutum ya kisa me zai faru za a kace shi idan kuma za a kace mutum ana kiran mutanen gari su zo su shaida domin idan akwai wanda yake tunanin yana son ya je ya kace wani ya zo ya ga sakamakon wanda ya kisa za a ana tsayar da haddi ne mutanen gari su zo su gani to in ka kuskura ran mutum ya fado ta hannunka ga abin da za a maka nan wani malamin mu Allah ya rahamce shi ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya jikan shi Allah ya rahamce shi yana ba mu labarin ya taba lokacin yana dalibi a Madina ya daba zuwa su tsaya da aka sanar cewa za a yi wannan haddi yace nake bari in je in kallo yake wallahi cikin dare ihu nayi tai ya kasa bacci yace yadda a ce wannan mutumin da mai aiwatarwa sunansa Za'alan ka san menene Za'alan mai fushi sunansa kenan wani jibgejen mutum ne da takobinsa ana ba shi izini kai sai kawai ganin harkan wukan za ka gani sai ka ga kan ya fita kai ka kashe mutum to me ya rage da hakan ne za a yi rayuwa muddin idan ka san cewa ka kashe ba za a kashe ka ba shi kenan a ce za wannan abubuwan da suke ta faruwa a kashe wayannan a kashe su ka zo su kashe a rarrashe su wayancin su dawo su zo su rama a rarrashe su haka za a ci gaba to wannan mutumin a zamanin Imam Ali aka zo aka tara mutane za a yi watar da haddin kisa shi kenan an zo an ajiye shi sauran shi mai rike da takobin yana jiran umarni kawai sai ga wani mutum nan daga cikin jama'a yana cewa ana fataltu shi ni ne na kashe wancan mutumin ni ne na kashe wancan mutumin kan ko kashe mutumin da aka same shi da wuka a hannunsa da jini mutalattihum bid-dima yana tsaye akan gawan kuma yadda cewa shi ya kisa kuma ga wani nan ya fito yana cewa kar ku kashe shi ni ne na yi kisa Imam Ali yake a daka ta kawo su biyu kai ba ka ce kai kai kisan ba yace ya imam a halin da aka same ni idan nake ba ni bane babu wanda zai yadda shi yasa wasu lokutan mutum yana iya amsa laifi out of frustration mutum yana iya amsa laifi kai wannan ana neman wani abin da ya bata an nemi waya mutum ne bai taba sata ba kuma babu sata cikin ajandar sa na rayuwa ya tsani sata bai da shi amma ba zai yi sata ba sai aka nemi wani abu a gida aka rasa aka ce to wa zai dauka in ba wani ba kawai aka hadu akan cewa shi ya dauka alhali ba shi bane kuma ya rasa ya zai gamsar da su a wannan halin mutum zai iya cewa eh to ni na dauka ya amsa amma kuma hakikanin al'amari ba menene ba ba shi ya dauka ba shi yasa idan aka zo gaban shari'a sai an menene sai an wato sai an kirawo shaidu an tabbatar da laifi kafin a yi ne kafin a aiwatar da hukunci shine Imam Ali yake kai kai kisa yake eh ni na kisa shi kai kuma me yasa ka amsa kai kai yake halin da aka sane ni ne ni ma hauci ne ga kaza 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 ga halin da na shiga ga abin da ya kai ne wajen kuma ga shi masu bincike sun zo sun sane ni a wajen babu mutumin da zan faɗa wa duniyar nan cewa ba ni na kashe mutumin nan da za a yadda shi yasa kawai na mika wuya nake ni na kashe shi shine Imam Ali yayi hujji yace to shikenan ba matsala tunda ya bayyana kai ba kai kai shi ba aka sake shi asalin wanda ya kisan shi ma aka sake shi aka ce ya amirul mu'minin ya haka ga wanda ya kisan na asali na ai yace yake ai ya kashe rai daya kuma ya kuma tada wani ran da yayi shiru rayuka nawa kenan biyu shine Imam Ali maluma sai suka yi analysis suka ce a irin wannan halin shi amirul mu'minin zai bada umurnin cewa a biya diya daga baitul malin musulmai na ran wannan mutumin da aka menene aka kashe almuhim kuka kuka ba dalili bane ba dalili bane na cewa wanda yake kuka a lokacin da yake bayani cewa shi yake da me shi yake da gaskiya ba dalili bane sai an samu wani dalili mustaqili wanda ke tabbatar da gaskiyar sa ba tare da akari da kukar da yake yi ko yayi kuka ko bai kuka ba a duba ne a duba hujja a duba dalili sannan shi mai laifi so da yawa zaka ga shi da kanki yana tubka da warwara kaga sun fada wa mai fesu da ce za mu kula da shi yarta wa yal'ab ciwo da wasa zai amma kuma nan suka dawo suka ce mun ajiye shi a ina a wajen kaya mu kuma mun tafi wasa da jeri kaga aka san abin da shi ne shimfidar da suka yi wa mahaifinsu ya yadda a tafi ne a tafi ne a tafi da shi sa'annan a cikin maganar su su karan kansu sun ishara zuwa ga wani abin da zai sa a ji kamshin cewa ba gaskiya suke faɗi ba suka ce ai dama mu mun san ba za ka gaskata mu ba ko da gaskiya muke faɗi waja'u ala qamisihi bidamin kadhib kuma suka taho da kayansa bidamin kadhib da jini na ƙarya suka ce wani dan karaman akuya suka yanka suka kama wani dan karaman akuya suka yanka suka zuba jinin a cikin kayan Nabiyullahi Yusuf a matsayin cewa ga alamun jini lokacin da yadda dabban ta yi jina-jina da shi ta kashe shi ta cinye shi amma kuma fa kuskuren da suka yi shine kayan sun kawo kayan intact kamar kayan da aka tuɓe ne ta yaya shi ita wannan dabban wolf ɗin nan kyarkaci ɗin nan za ta ci mutum amma ko tana iya cire kayan mutum ne a yadda kayan ba ta yage ba kawai jini ne ya shafi kayan amma kayan kuma intact suka kawo suka nuna wa mahaifinsu qala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace ba haka bane wannan labarin da kuke bayarwa ba haka bane sawwalat lakum anfusukum amra zuciyarku dai ta zayyana muku wani abu amma wannan labarin da kuke bayarwa ba haka bane amma kuma fa sabrun jamil ba abu abin da zan iya yi face hakuri na gari malama suka ce menene hakuri na gari suka ce sabrun la shakwa fi hakurin da babu raji tare da shi mutum zai yi hakuri ba tare da yana zaune shi kadai yana questioning din hukuncin Allah ba hakuri hakuri akan wannan jarrabawa ke domin shi annabin Allah ne yana ji a cikin sa cewa dan sa fa yana nan yake fa sabrun jamil yake ba abin da zan iya yi a wannan lokaci suka ce maluma suka ce Nabiyullahi Yusuf Nabiyullahi Yaqub bai yi bincike ba domin shekarun sa sun riga sun ja ya girma ya manyanta babu waɗanda za su taimaka mai da zai yunkurin yin binciken ma face suwa waɗannan dai waɗanda suka cissa makirtar kawai sai ya ce na bar al'amarin zuwa ga Allah fa sabrun jamil zan yi haƙuri nagari a kan wannan al'amarin da zuciyarku ta zayyana muku wallahu almusta'an a yayin da nake yin wannan haƙurin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abin neman taimakonsa alama ta sifun a kan abin da kuke siffantawa a nan maluma suka ce yin haƙuri a kan wato jarrabawa idan jarrabawa ta sami bawa domin idan mutum bai yi haƙuri ba to ya zai zai canza kaddaran Allah idan abu ya riga ya faru idan mutum bai hakuri ba babu yadda zai domin ba zai iya riba ta din wannan abu da ya riga ya faru ba domin haka ribar da mutum zai ci sanadiyar wannan jarraba da faro mai shine yi ya mayar da al'amari zuwa ga Allah yayi hakuri sa'annan ya nemi taimakon Allah akan hakuri da suka ce hakurin ma ba za ta iya yi ba sai idan Allah ya yi ne Allah ya taimake ka waja'at sayyaratun
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن ضخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
الآيين دا سكا جيبا شيء وانا الرجيا الله تبارك وتعالى سيكركتو دا ayarin wasu matafiya suka ce nabiyullahi yusuf yayi kwana uku a cikin wannan rijiya yayi kwana uku a cikin wannan rijiya yanzu idan aka ce da a ce akwai dama na mutum ya zama kaman annabi yusuf aka ce wa ke son ya zama kaman annabi yusuf cikin yara masu shekarunsa a lokacin da jarraba wannan ta fara faruwa da shi zaka ga za a samu mutane yawa masu yawa waɗanda za su zo su zama kaman sa ko amma ba za su so su ɗanɗana irin waɗannan wahalhalun da ya sha ba ba za su zo su ɗanɗana irin wa'innan wahalhalun da ya sha ba ka saurara cewa karamin yaro a cikin rijiya mai duhu yayi kwana uku a ciki maluma suka ce wannan yana nufin cewa idan kalubale suna fuskantar ka a farkon rayuwarka wannan bai nufin cewa gabar nan gaba future ɗinka ba zai yi kyau ba suka ce balma zai iya yiwa idan Allah tabaraka wata'ala yana nufin wani bawa da ɗaukaka sai ya jarabce shi a farko-farkon al'amarinsa da ƙalubalen kala-kala alhali ko yana nufin shi ne da menene da ɗaukaka a nan gaba suka ce ya yi kwana uku a cikin wannan rijiyar waje a sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa wannan ayarin matafiyan suka zo sai suka yi sansani kusa da rijiya sai suka aiko mai ɗibar ruwan cikinsu ya je ɗibo masa ruwa shi kuma da ya zo ya jefa gugarsa sai ya ce qala ya bushra hadha gulam sai ya shela ya ce abin farin ciki ya same ni wannan yaro ne aka ce da ya jefa gugar nabiyullahi yusuf sai ne sai kama gugar shi da ya jawo gugar ya leƙa kaga mutumin da in ya rike guga mai jan ruwa zai iya jawo shi kaga yaro ne kenan ko yaro ne akwai isra'iliyat da suka yi ta bagandaro akan shekarunsa amma babu wanda wato babu wani hadisi mai inganci da ya bayyana wai su ce shekara goma wai su ce shekara kaza amma almuhim ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ambato shekarunsa ba amma in muka duba scenario din kissa din za mu fahimci cewa karamin yaro ne sai yace ya bushra hadha gulam shi ga abin farin ciki ya same shi wannan yaro ne wa asarruhu bida'a sai suka sitarta shi a matsayin kayan mallakas a nan malaman tafsiri sun yi bayanin cewa su wane ne suka yi wannan sirri. Kun san muka ce mai ibar ruwan ayarin ne an aike shi ya ibo ruwa. Su ɗan uwan Annabi Yusuf din da suka jefa shi a rijiya, su ma sun kasa tafiya gida, sun zauna a wani waje ba nisa da rijiya. To da wannan mutumin ya zo Annabi Yusuf ya rike gugar ya jawo shi ya fito da shi. Sai da shi mai jan ruwa da waɗanda suke tare da shi sai suke son su nuna kaman wannan bawa ne nasu wadda suka menene suka siyo. Ko san menene manufa a wannan halin? Domin ai ayari ne. So an yi sansani kaman a wancan wajen, masu ɗiban ruwa kuma sun zo ɗiban ruwa a nan. A yadda su idan suka koma da wannan ƙaramin yaron, tunda lokacin ana jinigin bayi, za su komo da shi ne, ba za su ba da labarin cewa daga rijiya muka menene ba. Domin idan suka ba da labarin cewa daga rijiya suka same shi, in aka sayar ya za a yi da kuɗin? Za a raba, za a yi yawa a kan kuɗin. Domin su kaɗai su keɓanta da kuɗin, sai suka ce bida'a ɗinsu ne, sun siyo ne. Waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, su ɗan uwan Annabi Yusuf ɗin ne. Da wa'annan wannan yace ya bushra hazal gulam, kaman yayi tsintuwa kenan, tun da lokacin ana cinikin bayi shi ga babban tsintuwa nan yayi na mutum zai je ya sayar kawai samu kuɗi. Sai suka zo suka ce ai bawanmu ne al'afik, wadda bawa mana mara biyayya wadda ya gudu, muna neman shi, gashi ashe a rijiyar nan yake. Annabi Yusuf ma shi ma sai bai musanta ba. Maluma suka ce tsoron kar su kashe shi, kar ƴan uwan nasa su kashe shi. Sai suka ce wa waɗannan matafiyan cewa ai wannan bawanmu ne al'abi, amma idan kuna so, tun daga shi nan dai kun ga halin su, neman shi ma muke shi yasa muka zauna nan kusa. Sai Annabi Yusuf bai faɗi komai ba, cewa a'a ni waɗannan ƴan uwana ne, ga abin da suka aikata da ni shi ma yayi shiru. Shine wa asarruhu bida'a. Sai suka mai da shi bawansu, suka mai da Annabi Yusuf kaga ɗa ya zama bawa. Wannan na da kin jarrabawa, wannan jarrabawa ne mai girman gaske ko ba ma ɗa kaɗai ba ne ba, aka kaga al-Karim ibnul Karim, amma cikin minti ɗaya ya zama bawa. Da jarrabawan Allah ta faɗo sai ya zama bawa. Jarrabawan ba ta kai ta nan ba. Ka san shi Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, wanda yake ɗa a wajen ɗa mafi soyuwa zuwa ga babansa Annabi Yaqub, kaga wannan daraja ce yayi ko? Sai amma gashi kaga zuwan jarrabawa daga wajen Allah, darajar nan sai ta faɗi, ya dawo bawa. Suka ce bawanmu ne, guje mana yayi, neman shi ma muke yi, dan haka ba mu ma bukatar shi, in siya shi za ku yi mun sayar. Shi yasa Allah yake wallahu alimun bima ya'malun, Allah kuma yana sane da abin da suke aikatawa. Malaman suka ce wannan magana ce wallahu alimun bima ya'malun, a nan gaban akwai ishara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ana baiwa manzon Allah wayannan labaran ne domin a karfafa zuciyarsa game da irin kalubalen da shi kuma yake fuskanta da mutanensa. Ga wani Annabi nan, tun kafin a bashi a mai wahayi ma, ƴan uwansa suka yi yunkurin kashe shi har suka jefa shi a rijiya. Allah yake faɗa Annabi cewa Allah yana sane da abin da mutanenka suke maka na cutarwa. Wa sharawhu bi thamanin bakhsin, domin haka sai suka sayar da Annabi Yusuf da wani kuɗi. Kaga jaraba number 2 kenan. Na farko ya zama bawa, karimi ya zama bawa ɗaya. Na biyu akan idansa, yana ji yana gani, aka sayar da shi babu daraja. Allah tabaraka wa ta'ala domin ya akkada baksin ɗin, sai yake darahima ma'duda, dirhamai waɗanda za a iya cidayawa kaɗan kenan aka sayar da shi. Wa kanu fihi min az-zahiri, abu ne wadda ka riga ka gaji da shi, kana son ka sayar karfe kake abu ne wanda da za je kasuwa maybe miliyan 50 ne sai kace ku kawo 2,500 kawai ni na wa gaji da wannan abu ku kawo naira 2,500 ni na zahiri mutanen wannan abin da ba mu bukatun sa sun kasance masu tsantsani da shi kaga darabawa daraja uku kenan ya zama bawa an yi cinikin sa a gaban sa an sayar da shi a gaban sa yayin shiru domin kasancewa bawa a raye ya fi mai yayi magana kuma sa menene su kashe shi wannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke nuna kaifin tunani zurfin tunanin Annabi Yusuf shi yasa mutum kullun ya kamata ya zanto yana da wayo yana da fitna yana da saurin tunani ya zama proactive akwai abubuwan da suke bukatar kai taking decision ne cikin second biyar idan kai slow thinker ne kana bukatar minti biyar sai dai a zo a yi jana'izar ka za a yi jana'izar ka muddin ka wuce second biyar to babu makawa sai dai a yi jana'izar ka second biyar kake bukata na kaɗau mataki kamar wannan sahabin da aka taɓa turawa a lokacin ghazwatul khandaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina neman sahabbai sun kasance cikin tsoro mai tsanani a ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina son wanda zai ji ya bincika min halin da wayannan mutanen suke ciki kowa ya ji tsoro babu sahabbai duk da jarantar da suke da shi babu wanda yake daga ne yace ni ne zan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan wani sahabi wanda bana tunawa yanzu yace na tafi na shiga tsakanin su domin cikin duhu ne kuma Allah ya aiko iska guguwa mai karfi yana kadawa sai yace na shiga cikin su na zauna ba su san wani ya shigo ba can kamar wani ya ankara sai wani yace kowa ya tabbatar da wane ne kusa da shi ka san muna zaune cikin duhu da haka muna son mu yi verifying kai wane ne ni wane ne sananne wannan ma yake wani ne wannan ma yake wani ne wannan yake wani ne to kaga kuma shi bari a ciki ba da aka bada wannan umurnin mushrikai suka bada umurnin cewa kowa ya tabbatar da wace zaune kusa da shi kawai sahabban sai ya kai wani ne kaga tunda na tambaye su kai in ba giya kai sha ba za ka kaga wannan irin wannan tunanin da daukan matakin yana bukatar second uku ne kawai kaga in aka yi jinkiri zuwa second biyar ma a za a samu matsala to haka ya kamata mutum ya zama fasin haka Nabiyullahi Yusuf ya yi kallo ya kalli drama nan gaba daya a gaban sa aka yi cinikin sa aka sayar da shi aka bai wa ɗan uwansa kuɗi kuma Imam Ibn Kathir ya kawo yansu asar sai suke ce waɗanda suka siyi ɗan uwansu ba suke ce mai kun je ga halin da aka gan shi ai neman shi muke dan ba su je nesa da rijiyar ba har wance ya zo ya gano shi a rijiyar kun ga neman shi muke domin tantiri ne a cikin rijiya ya ɓuya dan haka tunda kun siye shi ku ɗaure shi sosai ba amma su ko manufansu kar su yi sake Annabi Yusuf ya goma ina sai suke masa wasiya da cewa a ɗaure shi sosai وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله تبارك وتعالى يشيء
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولما بلغ أشده
آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwa sai wadda ya fi annabi yusuf alayhi salatu wassalam daga masar mutumin da ake cewa al-abi lakabin wato mansabin sa makamin sa ana ce mai al-abi yana matsayin kaman minista ne a karkashin wani sarki daga cikin amaliya to sai fadawa matarsa yace akrimi maswa tunda karamin yaro ne yace ki kyautata mazaunin sa ma'ana ki kula da shi asa an yanfa'ana fatan ya amfani mu au natakhizahu waladan ko kuma mu rike shi a matsayin da Al-Imam Sa'di yace akwai yuwan a yayin da ake wannan maganan da wannan sarkin da da matarsa ba su da Allah bai arzuta su da yaya ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ard shi kamar haka muka tabbatar da Nabiyullah Yusuf a bayan kasa wannan an dau hanyar da Allah ya mai tanadin hanyar da zai zo ya hau matakin da Allah ke nufinsa da shi amma shi ma din yana tattare da jarrabawa to kaga an jarrabce shi da nesantar da shi daga jefin mahaifinsa Al-Hanun wanda ke son sa yake jin tausayinsa sai aka mai gurbin abin da ya rasa da ya fado a hannun su suna ganin sun cutar da shi sun sayar da shi bawa zai je ta shan wahala sai ya fado a hannun babban mutum a wani babban gida Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sansa a zuciyar wannan mutumin har yake cewa yake wa matarsa wasiya da cewa ta kula da shi ta karamta shi da fatan cewa zai amfane su ko kuma ma su rike shi a matsayin da Allah yake a hakan nan muka tabbatar da Yusuf alaihi salatu wassalam a bayan kasa wani nu'allimahu min ta'wil al-ahli kuma domin mu sanar da shi ilimin fassarar mafarkai kaga wayannan abubuwan ambato su ne fi maqamil imtinan Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan ni'imomin da ya ni'imta annabi Yusuf da shi bayan wancan abubuwan da suka fara faruwa na jarrabawa shi yasa maluma suka ce ilimin mafarki sanin ilimin mafarki yana da cikin abubuwa masu daraja wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri shi Allah tabaraka wa ta'ala mai cin garaba ne akan al'amarinsa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi wani abu la mani'a lima yuriduhu Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin yin wani abu duk duniya babu mai hanawa shine kamar wannan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fadawa ɗaya daga cikin sahabbai yace law ijtama'atil insu wal jinni ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'atil insu wal jinni ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk mutane da aljan idan suka hada karfi da karfe akan wannan sai mun cutar da shi wannan sai mun hana shi wannan matsayin da yake nema ba zai samu ba sai mun yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu wanda ke iyawa sai da abin da cutar wanda zai kasance daidai da abin da Allah ya rubuta akan ka na jarrabawa amma abin da Allah bai kaddaro akan ka na jarrabawa ba babu wanda zai taba shafe ka da shi hakan nan ma amfanar da kai babu wanda yake yi sai amfanar da kai da wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala bai amfani ka da shi ba shi yasa zaka ga wani za a ce maka wani fa daga familin dangin su wani ce wani fa dan wani shi kaga a kasar nan akwai wani mai kudi wanda duk kasar nan idan na ambaci sunan shi yanzu duk kasar nan an san mai kudi ne kwatsam wani wanda yake kusa da dangin sai ga daya daga cikin ƴaƴan mutumin a Lagos yana yin conductor ita san irin conductor din motocin bus din nan yana ganin shi kawai sai ya fashe da kuka ciwani ya fara tabbatar da cewa shi ne dai amsa sunansa sai fashe da kuka ce kai ne kake wannan aiki sai ce to alafi ya zan je in saka ni gadon nan an ji a raba saka zan je in dan haka zaga mutum sai na zaga an raba gadon amma waɗanda Allah bai nufi su da dukiya ba za su yi ba waɗanda za su talauce a cikin su za su talauce shi Allah idan yana nufin abu ba shi yasa yana daga cikin abubuwan da yasa mutum kullun ya dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mai hasada idan Allah ya jarabce shi da cutar hasada domin da Allah kake ja shi kuma Allah idan ya ni'imta mutum duk duniya idan za su taru su mai hasada ba zai hana abin da Allah ya yi nufa a kansa ba kawai shi ne hasada yana yin yaƙi ne da hukuncin Allah kan wannan mutum Allah yake wallahu ghalibun ala amri abin da dai Allah yake nufin annabi Yusuf da shi na annabci da wahayi da manzanci Allahu ghalibun ala amri al'amarin Allah dai shi zai ci galaba shi zai tabbata walakinna akthara an-nasi la ya'lam amma mafi yawan mutane ba su sani ba malama suka ce abinda ake nufi da mafi yawan mutane ba su sani ba shine cewa idan kaddaran Allah ya zo mutum sai ya ki sallame wa kaddaran sai ya yi ta yin kokarin juya kaddaran sai idan karfin shi ya kare ni sai ya hakura shi abinda Allah ya nufa dole ne ya kasance kuma babu mai iya kawar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ce walamma balagha ashaddahu atainahu hukman wa ilma a lokacin da ai kamula khulquhu wa aqlu halittarsa ta cika an hankalinsa ya cika Allah tabaraka wa ta'ala ya ce atainahu hukman wa ilma muka bashi hukunci da kuma ilimi wa kadhalika najzi al-muhsinin kuma a hakan muke wa masu kyautatawa sakayya Allah tabaraka wa ta'ala yake haka muke wa masu kyautatawa sakayya anan zamu da tsaya bi idhnillahi ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala kai mu hore sai mu shiga babin jarraba wanda annabi Yusuf zai fuskanta a cikin wannan gidan zai fuskanci jarraba wanda za a dana mai tarkon da idan aka dana wa mutane 1,000 mutum ɗaya ne ko kuwa rabin mutum ne zai fita mutane 999 za su faɗa shine jarraba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya labarta mana a cikin alqur'ani aka jarabci annabi Yusuf da shi kuma Allah ya kutar da shi da wannan zamu fara gobe idan Allah ya kai mu wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am iya na'am amma akwai aure a tsakanin su ne to ta yaya ka zanto matsayin jika kakar wadda take
direct
patenta wallahi ban gane ba. Ya auro jikar ada eruwat ta haifa sai gobe insha Allah tambaya ta biyu wanda suke matsayin ƴaƴa a wajenka wannan babu matsala zaka iya aura wannan babu matsala zaka iya aura amma wannan na biyu din sai na bincika wallahi ta'ala har shirak na babu aure a can ai sannan wannan sadaki da aka bayar ma ba a bukata ai kuskuren da mata suke yi nakan ji tsoron wannan bayanin gaskiya sau da yawa domin wani abu da ya taɓa faruwa ɗalibai ne mata shekarun baya muna da ɓangaren mata na adult classes to a cikin syllabus din akwai khulu to mun karantar da mata khulu yadda mace take iya ficewa daga aure kamar yadda miji dan namiji yake da yankin ya saki matarsa ita ba shari'a ta bata dama ai na yadda ita ma za ta iya ficewa daga cikin auren idan zaman zai gagara amma a cikin hikimar Allah ita daman da aka bata yana da dan an sa mai linzani domin da an bata irin damar da kai abu aka baka na furta saki da anan yanzu babu mai mata a girarsa da duk sun sake mu amma Allah cikin hikimarsa sai ya ba su suma suna da hanyar da za su fice daga auren to da a matsayin syllabus na karantar da su kawai ɗaya daga cikin matan bayan ta gama ɗaukan karatun kawai sai ta je ta faɗa wa mijinta cewa shi ita fa gashi dama ta gaji da zaman auren so ta je ta faɗa wa mijinta to ke a maimakon ki a matsayin kin koyi wani ilimi kuma ya zo faɗiwa ya zo daidai da zama dama ke kina neman yadda za ki rabu da miji sai ki ce mai a shari'a an ce kaza ke kuma sai ki je ki ce ai an karantar da ku a makaranta kuma malam wani ne malamin mu to ina ruwa da cikin wannan nazama da in ba neman ku tana ba shine mijin ya biyo ni cewa fa ga abinda matar shi ta faɗa fa suna zaune lafiya babu kaza babu matsala kwatsam ta zo ta fara mai zancen ita fa kaza da sauransu sai yayyayi ya zaje ta ba ta daba kuma ma daga baya ma tace wai ni ne na karantar da su yake ya tabbas kam karatu kam na mun karanta da su amma kuma wannan bai rubu cewa ai amma gwan mu ce wa kowa ta je ta raba aurenta ba al'ayyata mace idan aka sake ta tana cikin idda akwai mazan da suka iya yin wannan zai ta lissafa sai ya bari sauran kwana uku iddan ya tare sai ke na mai da ita ba ta da zabi wani sama ta sai ce alambaran bai isa ba su ba za su koma ba to ba ki da yadda kika iya kina matsayin matarsa ko kinki ko kinsu amma kuma idan kina da dalilai masu karfi wanda zai sa baki son ki koma gidan mijin shari'a ta baki mafita shine ki je ayi khulu ta hanyar khulu sai a raba auren sai ki zama kin zanto free zaki iya auren wani amma miji ya sake ki kina cikin idda ya maido da ki kika ki komawa kuma kika je a hankali kika auri wani ai wannan auren babu shi auren da aka yi na biyu din nan babu shi shi wancan mutumin a sanar da shi kuma ayi faskan wannan auren domin babu shi domin babu ba a yin aure akan aure wallahi ta'ala alam abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da tafin Allah da sunnah mai ki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana gida abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya alfita mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kiyawan ayyuka karbabbu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi ya Allah ka bi mu sanni suka biya mana su gabaki daya waɗanda suka riga mu komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin musulmai muna roƙon Allah ya gafarta musu gabaki daya ya rahamce su idan namu lokaci yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da ka san mu lafiya ya Allah ka zauna da ka san mu lafiya ya Allah ka zauna da ka san mu Najeriya lafiya ya Allah wannan bayinka masu zubar da jinin mutane da kuma garkuwa da su masu tayar da fitina a tsakanin musulmai ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ba ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka sanya tsoronka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoronka zukatan shugabannin mu wayannan fitintune da suke faruwa a kasashen musulmai ya Allah ka takaita mana ya Allah ka takaita mana ya Allah ka takaita mana abinda abokanan gabar addinin mu suke nema a wannan wajajen ya Allah ka hana su samu ya Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ya Allah ka sa a lokacin da za su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah ka sa su koma a matsayin sun yi hasara ya Allah yadda kake ba mu daman haduwa a wannan waje domin karanta littafin ka mai farki muna roƙonka ya Allah da rahamarka wadda ba ta da iyaka ka ba mu daman haduwa a cikin jannatul firdausil a'la rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika.